أجمعين ومن دعا في دعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. ina tsammanin yau yini ne na Laraba, kuma rana ce ta 23 ga watan Safar wata na biyu a wannan shekara ta 1422 bayan hijirar Manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammacin 16 ga watan biyar shekara ta 2001 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Bulughul Maram min Adillatul Ahkam, wannan kuma shine darasi na 94. Wannan lokaci dan ba manta ba matashiyar maganar mu ta karfe mun yi magana ne akan li'ani, babul li'an, ko har zuwa karshen babu. Yau kuma za mu tafi babul iddati wal ihdadi wal istibra'i wa ghairi zalik. Babul iddati wal ihdad wal istibra' wa ghairi zalik, babin da yake magana dangane da idda dai kenan, da kuma al-ihdad ta kaba biyu kenan, wal istibra da kuma istibra'i. Waɗannan matsaloli guda uku su ne abinda za mu karanta gogayar zabik da wadan haka. Ma'ana hadisan da ke cikin wannan babi za su yi magana kan matsalar idda, sannan su yi magana kan matsalar ihdad ta kaba, sannan su yi magana kan matsalar istibra'i, wankuwar mahaifa, gogayar zabik da kuma wani abin da ba wannan ba, amma yana dangantaka da wannan. Na farko, idan sun ce idda, lafazin al-iddatu bai suke nufi da al-idda hiyal mudda allati tatarabbatu biha al-mar'atu an at-tazwij, wato wani lokaci sananne kayyadajje mace ke yin jinkiri ba za ta yi aure ba har sai wannan lokacin ya shuɗe, ba'da wafati zawjiha aw firaqihi bijinha, a sakamakon miji ya mutu ko kuma ya rabu da ita. Zaman da mace ke yi bayan miji ya rabu da ita, ko zaman da mace ke yi bayan miji ya mutu, tsawon wannan lokacin na zaman kafin ta yi aure shi ne ake kira da suna mai idda. Da ita kuma idda tana kasancewa ne in ma dai a yi idda ta hanyar haihuwa, in ma kuma a yi idda ta hanyar tsarki, a ce tsarki guda uku, yamma kuma a yi idda ta hanyar ƙidayar watanni. Waɗannan al'amura guda uku da su ake tantance lokacin, a ce ki je ki ta zama ba za ki fita daga idda ba sai ranar da kika haihu, ko ki je ki ta zama ba za ki fita daga idda ba sai bayan kin samu jini uku ko tsarki uku, ko ki je ki ta zama ba za ki fita wato ainihin daga idda ba har sai bayan watanni guda uku, ko ki je ki ta zama ba za ki fita wato ainihin daga idda ba har sai bayan watanni guda uku. Ina fata an fahimta. Ko waɗannan ababai da su ake yin idda, bayani da zai zuwa da haka dai, idda shi ne tsawon lokacin da mace ke yi ba za ta yi aure ba har sai lokaci ya shuɗe sakamakon mutuwar miji ko kuma rabuwar aure. Abin da ake nufi da al-ihdad, asalinsa daga al-haddu ne. Al-haddu kuma daga cikin ma'anoninsa a larabci al-man'u, hali, hana yin abu, da aka al-ihdad hana yin abu, wato hana mace yin ado wani lokaci sananne, domin ita mai zaman ta kaba ana hana ta mai yin ado, ana hana ta takwalli, ana hana ta yin kunshi, ana hana ta yin kitso, ana hana ta sa turare har tsawon wani lokaci sananne, shine al-ihdad. Sukan ce a haddatil mar'atu tuhiddu fi'li mudari, kenan a haddat fi'li madi tuhiddu fi'li mudari, ihdadan shine masdarin kalmar. Wani lokacin kuma sukan ce haddat tahuddu ko tahiddu hidadan, an gane ko? Haddat fi'li madi tahiddu fili mudari'i ko tahuddu, ko kace tahiddu ko kace tahuddu duk da ma'ana daya, hidadan masdarin kalmar kenan, ko haddan duk abin da ka faɗa yayi. Abin da ake nufi da al-ihdad shine da muke fassarawa da Hausa ta kaba, wato wani tsawon lokaci da mace za ta zauna ba za ta yi azu ba. An gane ko? Daga nan sai al-istibra'u. Abinda ake nufi da istibra'i a fiqhance, mace ta zauna har ta samu yin jini daya, abinda ke nuna wankuwar mahaifarta kafin ta yi aure ko kuma kafin wani abu ya faru. Cikin abubuwan da saboda su ne ake yin istibra'i kamar yadda bayani zai zo nan gaba. عن المسور ابن مخرمة أن سبيئة الأسلمية رضي الله عنها نسست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. عن المسور ابن مخرمة أنك قولنا حديثي daga al-miswar ibn makrama Allah ya kare da gare anna subai'a al-aslamiyya wata baiwar Allah mai suna subai'a al-aslamiyya ir kabilar banu aslam radiyallahu anha Allah ya kare da gare ta nufisat ta haihu ba'da wafati zawjiha bayan mutuwar mijinta bilayalin da wani adadi na dalare mijinta ya mutu kamar yau a ce bayan dare 7 ko 8 ko 10 sai ta haihu. Faja'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta zo wa manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi fasta'zanatu an tankiha sai ta nemi izinin sa cewa za ta yi aure. Fa adina laha sai manzon Allah ya ba ta izini fa nakahat sai ko ta yi aurenta. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa aslahu fi sahihayn aslan hadithin yana cikin Bukhari da Muslim ma'ana ya zo da ma'anar sa cikin Bukhari ko a cikin Muslim ko da ba da wannan lafazin da muka ambata a nan gurin ba. Yanzu wannan hadisi ne yake nunawa abinda wannan hadisi ke nunawa cikin abinda ke fitowa fili a sarari ga dukkan mai lura mace idan tana da juna biyu sai mijinta ya mutu yanzu ne za ta gama ta kaba da zaran ta haihu. Inda miji zai mutu yau da safe da la'asar sai ta haihu ta riga ta gama ta kaba. Ina fata an fahimta. Inda miji zai mutu kuma ba ta haihu ba sai bayan wata tara to sai wata tarin nan sanin zaki ta kaba kenan. Ina fata an fahimta. Don ka'idar wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ma'abuta juna biyu iddar su da takabar su shine su sauke abin da ke cikin su. Amma ta hanyar haihuwa ko ta hanyar bari ko da bari mace zai shi kenan ta riga ta kammala bari tana da juna biyu ba ko bari ne ta yi to shi kenan za a kirga ta a matsayin ta yi idda idan suki ne ko kuma ta yi ta kaba idan wato mutuwa ce miji ne. Ina fatan kun fahimta. Mallam ya yi nan bar kasa haka dai ko da ya ce wa asluhu fi sahihaini sai ya yi lambar da ya kasa ban ga inda lambar ta fara okay haka rawal jama'atu haka ne ko روى الجماعة إلا أبا داود عن أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها. الجماعة ما لما حديثي قدامك إذن قباتي سرويتو إن بند أبو داود قباتي أنسكم سرويتو حديثي لأن أم سلمة دقوا أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تتي أن امرأة من أسلم وتمشي ستن قبيل بنو أسلم يقال لها سبيعة ana kiranta da suna Subai'a kanat tahta zawjiha ta kasance gargashin igiyar auren mijinta. Wa fil Bukhari a Bukhari kanat tahta Sa'd ibn Khawla ta kasance gargashin igiyar auren Sa'd ibn Khawla fatuwfiya anha fi hijjatul wada sai ya mutu a shekarar da aka yi hajjin bankwana shekara ta nauke nan bayan hijira. Wace shekara aka yi hijjatul wada? Yanzu sai Allah shekara ta goma shekara ta takwas hijjatul wada shekara ta takwas wata ta sa da shi da fatahu makka wanda aka fara fatahu makka shekara ta takwas hijjatul wada a shekara ta ya za ku ce shekara ta goma shekara da annabi ya bar karshe kenan an sa masa suna hijjatul wada'i ba wai dan annabi ya daga yin aikin hajjin ya bar duniya ba, don saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar ganin sahabban da waɗansu ma daga zannan suka zama sahabban. Don kasancewar mutum sahabi ya taɓa gamuwa da annabi, ya yi imani da shi kuma ya mutu kan imani. To wani yana cikin annabi ya yi imani da shi amma bai taɓa ganin shi ba sai ya wuce hijjatul wada. To kuma an yi aiki hajji an kama kowa zai koma ƙauyensa, wani kuma kila annabi ya san da ya sace ganinsa. Saboda haka sai ya taɓa kwana da mutane. Ya to jama'a idan rai ya kai kila ma sake haduwa, in kuma rai bai tso ba kila shi kenan. Shi yasa aka sa masa suna hijjatul wada. Wannan mutum ya rasu shi Sa'd ibn Qawla a shekarar da aka yi hijjatul wada, wa hiya hubla, alhalin ita matar tana da juna biyu. Hubla ala wazni hu'la kenan. Fa katabaha Abu Sanabil ibn Ka'ak ibn Ba'kak, wato sai Abu Sanabil ibn Ba'kak wato ya aure ta. Fa katabaha, sai ya nemi aurenta. Wanda wannan mutum Abu Sanabil rajulun min bani Abdiddar, wani mutum ne cikin banu Abdiddar. Fa abat an tankihahu, sai ta ƙi yadda ta aure shi. Fa qala, sai ce, wallahi ma yasluhu an tankihi hatta ta taddi akhir al-ajalaini, abe dace ki aure ba har sai kin yi idda da mafi da na ƙarshe daga cikin lokuta biyu. Ba za ki aure ba har sai kin yi idda da na ƙarshe cikin lokuta biyu. Abinda suke nufi da wannan shine, idan mace mijinta ya mutu ya bar ta, ta kabar wadda miji ya mutu, za ta yi menene? Wata fitar na ya kwana goma, to sai ya zanto tana da juna biyu. To a nan sai waɗansu malamai suka ce, to in muka kalli wata ayata alkur'ani ta ce ulatu al-ahmali ajruhunna an yadana lahunna, in muka kalli ta ayar kuma ta ce wallahi ne tawaffana minkum ayruna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. To ya zame kenan. Sai suka ce ta taddu akhir al-ajalaini, lokacin da ya fito da shi za ta yi idda. Ma'ana idan haihuwa ce ta fito za ta yi wata biyar nan gaba ko shida ko bakwai kafin ta haihu, to mace ba za ta yi idda ba har sai ta haihu. Amma idan kuma wata hudar kwana goma ne ya fito yanzu nan gaba, dan cikinta yana daf da haihuwa, kila nan da wata ɗaya za ta haihu ko nan da kwana goma ko ashirin, to mace za ta yi idda ne ta hanyar wata hudar kwana goma. Ina ba ta duba yadda shine ta taddu akhir al-ajalaini, wai wani lokaci ne zai zo na ƙarshe, to da shi za ta yi idda, ba wanda ya riga zuwa ba. Ina fatan kun fahimci wannan magana. Wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas, ko Abdullahi dan Abbas ma haka yace, shine shi misuwar dama abokin rigimar Abdullahi dan Abbas ne. Saboda akwai kusan shekaru ba yawa tsakaninsu, suna yawan rigima akan fagen ilimi, wannan yace kaza, wannan yace kaza. Ko da wajen wankan mutumin da yake aikin hajji ma aka ce zai wanka ko ba zai wanka ba, wannan yace zai, wannan yace ba zai ba, sai da suka yi rigima tsakanin misuwar da Abdullahi dan Abbas. Da tafi aka tura wani jaka da aka ce, to yaje ya tambaya Abu Ayyub al-Ansari, yana cikin ba shi ya karɓi bakuncin Madina ba lokacin da annabi ya zo hijira, shi ya karɓi jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo hijira. Aka ce a tambaya Abu Ayyub al-Ansari, ana zuwa Abu Ayyub al-Ansari kuma yana wanka, ya kewaye kansa da wani zane haka, ta yadda in yi tashi tsaye kuna ganin shi amma ya tsuguna ba a ganin sa, in yi tashi tsaye ana ganin daidai kansa haka. Suka ce Abu Ayyub al-Ansari, shin idan mutum ya sanya harami na aikin hajji zai iya wanka ko ba zai wanka ba? Sai ya ɗaga kan sai ce kuna gani na, suka ce eh, sai ya umarci wani ce zubo mun ruwa, aka zubo mata ya haka da gashin sai ya bayar da shi, ya ce haka na ga manzon Allah ya yi yana cikin ihrami, ya koma ya ci gaba da wankansa. To da haka sai wannan mutum yace da ita kila ya ga ta takiyar da ta aure shi ne, sai ce to in haka ne karki zaman zafi aure da wuri. Sai ba ta fatawa mai zafi tun ne ba a karɓi zawarcin sa ba kenan. Fa makasar qariban min ashr al-layalin, sai ta zauna kamar kusan kwanaki guda goma. Thumma nufisat, sannan sai ta haihu. Thumma ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai ta zo wurin annabi ta ba shi labarin me ya faru. Fakala, sai manzo Allah ya ce inkihi, take auren ki. Malaki wa qad tanazara Abu Huraira wa Ibn Abbas fi zalik, Abu Huraira da Abdullah dan Abbas sun yi munazara mutayar dalilai dangane da wannan mas'ala. Fakala Abu Huraira, Abu Huraira yace tanqadi iddatuha bi wada'il hamli, ai ita mai juna biyu da zaran ta haihu ta kaba ta kare. Wa qala Ibn Abbas, ibn dan abba zai ce tamkuzu tamkusu abad al ajlani za ta dauki lokacin da yafi tsawo ne idan haihuwa ce ta fi tsawo to sai ta haihu idan kuma wato ainihin kirgin wata hudu da kwana goma ne yafi tsawo to sai ta kirga da shi kenan ko da ta haihu sai ta tsaya ta kai wata hudu da kwana goma ta ta haka mai ila ummi salama sai suka kai kara wajen ummi salama da abu hurairah da abdullahi da abbas fa haka majli abi hurairah sai ummi salama tace abu hurairah kai kake da gaskiya wahtajjat bi hadisi subai'a ta kafa hujja da wannan hadisi na subai'a ina fata an fahimta wa kad ila ma da yace a wani kaulin anti inna ibn abbas raja abdullahi da abbas ya dawo daga wannan fatawar ta su cewa ta kaddu abad al ajlani ya dawo daga rikiyar wannan fatawar wa qala jumhur as sahabati wa tabi'in mafiya yawa cikin sahabbai da tabi'ai wal a'imma al arba'a da kuma limaman nan guda hudu imamu abu hanifa da imamu malik ibn anas da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal su duka sun ce iddatuha wada'ul hamli ay iddarta shine ta haife abin da ke cikin ta walau kana zawju ala mugtasalihi kaji mata mubalaga kaka sai ko da miji na can an daura shi akan gado ana mata wanka sai ta haihu to ta gama ta gaba in dai ya tabbata cewa ta haihu ne bayan mai mutuwar shi kenan ta riga ta gama ta gaba wa'alaikum assalam ta yi sako tsakaninta da Allah da ta zubar da ciki amma dai ta fitar da idda eh amma tsakaninta da ubana to ya za ka yi ba Allah tuwa yana tsala amma da ajiyar wannan hanyar ba na amma wannan ya za ka yi don na yi rayu ba yadda zaka yi amma dai idan mace wai dan ta ji wannan an ce to haka ne abin yake sai kawai ta je ta samu magani ta sha don ta farar da cikinta don ta fita daga idda to ta tabbatar ta saba wa ubangiji ta yi kifin kai abin da zai ba ta kashe rai a cikinta ba to sai yake yi wa fi lafzin annaha wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 layla a wani lafazin hadisin an ce ta haihu ne bayan mutuwar mijinta da kwana 40 wa fi lafzi muslim a cikin lafazin muslim kuma qala az-zuhri imam az-zuhri ya ce wala ara batan an tazawwaja wa hiya fi damiha ban ganin laifi idan ta yi aure ko da tana cikin jininta na biki ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tatahhur sai dai miji ba zai kusance ta ba shi an ban har sai bayar ta riga ta yi sarki ta kuma ma'ana haihuwa kawai ake ga da zaran ta haihuwa shi kenan ba kar wani ya ce to kuma sai injinin biki ya yanke da za ta yi aure a idan mutum zai aure ta haka shikenan ya aure ta da jigo da komai shikenan baya daga bayan kuma ta yi tsarki ne sannan za a ce wani abu zai faru wa an aisha radiyallahu anha qalat umirat bariratu an ta'tadda bi thalath hiyab rawahu ibn majah wa ruwatuhu thiqatun lakinnahu ma'lul wannan hadisi daga aisha Allah ya kare da gare ta tace umirat barira an umarci barira wata bai wata ke dan an ta'tadda bi thalath hiyab cewa in za ta yi idda fa jini uku za ta yi rawahu ibn majah ya rawaito wannan hadisi warwatuhu thiqat sai dai marwayatan hadisin wato marwayatan hadisin amintattu ne lakinnahu ma'lul sai dai hadisin yana da wata illa boyayya ma'ana hadisi ne bai inda wannan hadisi ya inganta me yake nunawa mace za ta yi haila ne ko da baiwa ce da jini nawa da jini uku da akwai malaman da suke ganin baiwa ba sai ta kai jini uku ba dan ita kasa take da ya to amma ga shi wannan barira baiwa ce amma duk da haka an ce ta yi jini uku ma'ana inda hadisin ya inganta da haka yake nunawa da haka sai zanto wannan matsala ta yi khilafiya da malamai suka sabani waɗansu malaman suna ganin ita baiwa idan an sake ta wato jini biyu shine abin da za ta yi na ta riga ta gama yadda ba sai ya yi uku ba waɗansu kuma suna ganin ha sai ta kai uku ba bambanci tsakaninta da ya ina fata an fahimta wa ani sha'biyya an fatimata binti qais radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil mutallaqati thalathan wannan hadisi an karbo shi daga ash-sha'bi dai daga cikin manyan tabi'ai an fatimata binti qais daga fatima binti qais Allah ya kare da a gare ta an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sura da mutum Allah su kara tabbata gare su da iyalan gidansa fil mutallaqati salasan dangane da matar da aka yi wa saki uku manzon Allah ya ce mai laysa laha sukuna wala nafaka laysa laha sukuna ba ta da aikin miji ya zaunar da ita a gidansa ya sai ka gama idda wala nafaka ba ta da aikin cewa wai miji ya ciyar da ita da cikin kwanakin idda in dai an yi saki dai dai har guda nawa guda uku to shikenan an riga an rabu kenan ba za a ce ta zauna gidansa ta yi idda ba ba za a ce kuma shi zai ciyar da ita ba cikin kwanakin idda wannan hadisi kaga nafsi ne a cikin matsalar to su malamai da maganganu uku ne da su wadannan sun tafi a zahirin wannan hadisin kamar Imam Ahmad bin Hanbal laysa laha sukuna wala nafaka in dai mace an yi mata saki uku to ba maganan cewa kuma wato akwai ciyarwa ko zama ba ta da wannan haƙƙin ya riga ya sarai kenan an gane ku Imam Abu Hanifa kuma wato shi ya akkasa gaba ɗaya hadisin yace laha sukuna wala nafaka kaga wannan akasin hadisi ya take da haka maganar sa mai rauni ce kwarai da gaske dan ta fitar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa ko an saki ta saki uku za a ciyar da ita har ta gama idda kuma za a ba ta wurin zama har ta gama idda duk miji zai wannan ko da saki guda uku ne an gane ku to sai Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i su kuma suna ganin cewa za a ba ta sukuna wurin zama dai ta zauna ta yi idda a nan gurin amma ba za a ba ta abinci ba to suna da uzuri duk da suke bayarwa game da shi wannan hadisi ko hadisan da suke cikin ma'anarsa amma dai zahirin yadda wannan hadisi ke nuna wanda cikin musulmi laysa laha sukuna wala nafaka ina wa dan bayyana kar ku manta da cewa abinda muke nufi saki uku anan ko abinda hadisin ma kansa yake nufi saki uku shine saki ukun da aka yi su a lokuta mabambanta juna an gane ku saki ukun da aka yi a lokuta mabambanta juna an yi saki na farko aka yi komai aka saki na biyu aka yi na komai da aka yi na uku wanda dama shine Allah ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra to shine ake maganar laysa laha sukuna wala nafaka duk matar da ka irin wannan sakin to babu maganar cewa tana da haƙƙi na a zaunar da ita wurin zama ko kuma a ciyar da ita ba ta da ko ɗaya cikin waɗannan gurare guda biyu amma saki uku lokaci guda wannan man faɗa tun kwanakin baya bisa ga zance mafi inganci saki ɗaya ne tunda ko saki ɗaya ne akwai raja'a tunda ko akwai raja'a to kenan tana da sukuna tana da nafaka kenan ina fatan kun fahimta wa alaikum salam to a nan gurin idan tana da juna biyu ko mutum ya sake ta saki uku to za ta je gidansu ta zauna in ba wurin zama a gidansu ya kama mata wurin zama har ta haihu kuma zai ci gaba da ciyar da ita fa'ilin nan yana ciyar da wannan yaron ne na ciki dan shi ne wajibi ciyar da shi to kuma la yasati wa an yunfika alaihi illa biwasitatiha ba zai iya ba shi abinci ko ya ba shi kunu ko ya ba shi madara ya sha ba sai ta hanyar wa sai ta hanyar ta daga abin da ta cine ake kalata a jikin shi ta hanyar wani bututu da aka sa mata a cibiya da aka sai ciyar da ita ya zama wajibi min hadhihi an-nahiya dole ne ciyar da ita har ta haihu wannan kan wannan kan dole ne dukkan mutumin da suka rabu da mace da juna biyu ko da suke uku ne to dole ne shine zai rika bata abinci kuma ya kula da lafiyarta don dole ne ciyar da ɗansa da ke ciki to kuma kan ba yiwuwa ya kada madara yanzu ya ba shi zai kowane abin nan dole ita ce za ta ce sannan a ɗauka daga cikin abin da ta ce an fahimta ko wa an ummi atiyya radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la tuhidda imra'atun ala mayyitin fawqa salatin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra wa la talbas thawban masbughan illa thawba 'aqdin ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولابي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتفض وعن ام عطية رضي الله عنها انكر بودك ام عطية الله شكال الداء قريتا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا قال لك يا دعوة أن الله تقال تبتها بريش دي يالن جدا سياتي لا تحد امرأة أو ترواية لا تحد امرأة إذا منتي لا تحد ya zama to la din nan nafiya ce kenan fili mubari da yazo bayan ta ya zama marfu'in liquluhu min an-nasib wal jazim amma idan mun ce la tuhidda wato la din nan ta zama to nahiya ce la nahiya ko fili mubari da ke bayan ta zai zanto me majzum ne anan gurin ya zama majzumun bil fatha kenan domin mudaf ba a yi masa jazma a nan gurin a ba a yi masa sukuni ya zanto shine alamatul jazmi ina fata an fahimta ana kaddara jazma din ne akan fatha la tuhiddu imra'atun ko la tuhiddu imra'atun to da dauki la a matsayin nafiya da dauki la a matsayin nahiya wanne ne fi cikakkiyar ma'ana nahiya wato hadi ne kada mace ta ce za ta yi takaba ala mayyitin akan wani mace ce da ya mutu fauka salasin sama da kwana uku illa ala zaujin sai fa in bisa ga mijinta ne arba'ata ashhurin wa ashra wannan ka za ta yi takaba har wata hudur kwana goma kada ta yi kenan kun ce la nahiya ce kada ta yi kenan amma idan muka ce nafiya ce ya ma'anar za ta zanto la tuhiddu imra'atun ai mace ba ta yin takaba ba ta yi alamar yitin bisa ga wani matacce da ya mutu duk dangantakar su ko da shi ne mahaifi ba za ta ce su zauna ba a zo ba kwalli ba fauka salasin sama da kwana uku illa ala zaujin sai fa in mijinta ne arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma da fi su yi cikin shirma na ke na biyu ko na farko da ɗauki la a matsayin nafiya ya fi cikakkiyar ma'ana domin gaba ɗaya dama ba ta yi ita matar ko ma ba ta yi ba ta yi ba ya cikin abin da aka yarda ta yi amma da aka ce kada ta yi ma'ana tana cikin yi ne aka hana ta amma ba ta yi dama siffarta ne ba za ta yi ba wanda ya fi cikakkiyar ma'ana kenan na biyu nafiya ya fi cikakkiyar ma'ana da kyan da ka yadda da aka samu yin hikimali inda aka sami ma'ana za ta ba da ihtimali cewa la din nan nafiya ce ko nahiya ce to hamluwa akan cewa nafiya ce ya fi cikakkiyar ma'ana sama da hamluwa akan cewa nahiya ce an gane ku ma'ana mace dai ba za ta yi takaba ba sama da kwana uku akan wani mutum wanda ba miji ba dukkan wanda mace za ta yi kukan mutuwarsa ko damuwa ko lafin ado saboda mutuwarsa sawa'un uba ne wane kani ne da ne ko wane ne cikin mukarrabanta ko makusantanta da za ta ji jimamin mutuwarsa to an ba ta izini ya halatta ta yi masa takaba ta kwana uku babu ado babu sakwalli babu kaza babu kaza amma ba za ta wuce kwana uku ba miji ko wannan har wata hudura kwana goma ka'idar kenan ina ba da goma yadda a ce mace na iya yin takaba ba sai da miji ba kadai ko to sai dai takabar da aka yi wanda ba ga miji ba me ya matsayinta wajibi ne ko halacci ne halacci ne sannan tsawon lokacin ta fa kwana uku kadai amma takabar da ake yi ga miji ba wajibi ne ko halacci wajibi ne tsawon ta kuma wata hudu kwana goma sai fa in mai juna biyu ce mu ce in ta haihu shikenan karewa ina ba ta fahimta na alaikum salam ko da suna gari daban daban wala talbas thawban masbugan kar ta sanya tufafi da aka rina abinda ake nufi kar ta sanya tufafi na ado domin su a dadin in kaga an rina tufafi to waɗanda suke da wadata ne suke rina tufafi in ba haka ba kawai yadda yake haka zai to yanzu kawai abinda zaka fassara shi kar ta sanya tufafi masu ado masu tsada ba ita babu shadda ko wata atamfa yar ingilishi ko yar holland ko dukan wani yadi mai alfarma mai daraja mai takaba ba za ta yi wannan ba la talbas thawban masbugan kar ta sanya tufafi da aka rina illa thawba asbin sai dai tufafin da ake kira al-asbu a lokacin su a larabawa akwai tufafin da ake kira thawbul asbi ثوب عصب أكثر كثيرا من ثوب يضع مضاف عصب مضاف إليه فهنا وتأتي إضافة wato cewa min ba wato illa tauba asbir kenan wato ai illa taubal asbi ko illa taubal asba wato idafa ce wanda ke nuna kuffar tufafi shine al asbu to suka ce wato tufafi al asbu wani nau'i ne na tufafi da ake kawowa daga kasar Yaman yadda yake faruwa shine da an kwatanta za ku san sunan za ku bashi yanzu a kasar Hausa akan kawo farin yadi misali sai a zo a dana ci amma kafin a dana ci sai a kulle nan gurin a yi tangaba kulle can gurin a yi tangaba kulle can gurin idan aka dana ci bayan an dana ci an fito da ci a yi tangaba idan aka kunce sai zanto rinin ya bayyana a dukkan wuraren da ba yi mai ba ba a kulle ba amma duk inda aka kulle sai yana nan yadda yake kamar wata irin tafi kamfala ke nan kun bayyana da shine kawai abinda zaka fassara tauba asbin da shi to ace in tufafi ne da aka rinna shi gaba daya an hana mutum mai takaba ta sa amma in tufafi ne wanda ba duka aka rinna ba a rinna wani sashin ba a rinna ba ya halatta ta sa to dama idan dama can shaddar tana da kyawu wannan kuma dama ya tana cikin abin da aka hana rini kuma ya zama kari akan kyawunta na dake wanda dama ce ita kadai an hana amma muna magana a talaka zai sai yadi wanda ke ba mai tsada ba irin nasu da talaka amma da an rinna shi sai zama mai sai ya alfarma ya kara daraja da kima to irin wannan shi ake magana ba za a ita kaba da shi ba an gane ko wannan idan an rinna shi gaba daya kenan amma idan wani bangare aka rinna wani bangare ba a rinna ba wato kenan da an ga wancan bangaren da ba a rina ba inda dama mara tsada ne to za ka ga cewa zai bayyana a rashin tsada sai ya zanto abinda ake ji na ado da kafafa da ji ba zai bayyana babu shi a nan gurin ko da an sanya wannan tufa ina fata kun fahimta wala taktahil kar ta sanya kwalli kana ina duk kike ne ai shi ne muke magana yanzu ba shi ne muke fito kambala ba ولا تكتهل كتسني كلي ولا تمس طيبا بلا تشاف تراريبا إلا إذا طهرت سيف انت ترككا دقاء الآدى نبضة تسني تنك تن من قص نتراران متادا كرا قص أو أظفار كوكم تراران متادا كرا أظفار شيء القص دا الأظفار دكا صنوئكا نتراركا متادا ما تاسك صدي أو أنت اللوكت mace takan yi amfani da shi bayan ta kammala kwanakin al'ada idan ta tsarkaka in ta zo wanka to sukan sa shi a wuta haka ya danyi hayaki sai ta turara gabanta da shi ta yadda ba za ta rinka karnin al'ada ba waɗansu kuma suka tsaya ba turarawa suke ba shi ikansa turaren idan aka tsoma itacen a cikin ruwa aka karwa shi aka karwa yana da wani kanshi to ba mace za ta ga ta gama tsarki na wankan jinin al'ada ta yi komai sai kuma zanto shi ne karshen abin da za ta sake yin tsarki da shi saboda kanshinsa dan ya kore karni da suke da shi a wannan lokaci ko wani da suke da shi ina ba dan fahimta to irin wannan babu laifi idan mai takaba sai amfani da shi dan shi ba turare ne na ado ba turare ne mai na gusar da datti ko gusar da wani wari ko karni ta tare da ita sai da in ba ta saba kira kuma ta ringa gani ina ba dan fahimta kamar da yanzu a ce ta yi amfani da wani sabulu a madadin wannan ba wai ta wanke dukkan jikinta da shi ba a ta riga ta gama kare al'adarta dama ta al'ada ne ta kare to wannan karnin da ke ragowar jikinta sai ta wanke gabanta da wani sabulu mai kanshi don ya koye mai wannan karni ko datti to wannan babu ne amma ta yi wanka da shi gaba daya ya nome ado wanda kuma an hana mai takabarin wannan amma kore da tuko ba ado bane ba dan mutane matakansu iri uku ne akwai mutumin da yake mai ado akwai mutumin da yake mai tsafta akwai mutumin da yake kuma kazami ba ga wani ba ai ba wannan hudu kuma zai wannan yanayi domin mai ado idan ka dace ado doriya ne akan mai tsafta wani mataki ne da yake sama da tsafta ita kuma tsafta wani mataki ne da yake sama da mai kazanta musulunci bai bi da kazanta ba za ka zama mai tsafta ke shi ma za ki zama mai tsafta. To kuma yana da kyau mutum ya zama mai ado in yana musamman a cikin halin da aka yi izini mutum ya yi ado din. Yana ba ta an fahimta. Musamman a cikin halin da aka yadda mutum ya yi ado da sai mutum ya yi ado. Shi ne kamar ranar Idi an yadda ka yi ado mustahabbi ne ma. Kamar za ka je Juma'a an yadda ka yi ado mustahabbi ne ma. Kai kana da mutane dan baki suna yawan zuwa wurinka, kai shugaba ne a jam'iyyar siyasa, ko limami ne kai, ko malami ne kai, ko wani shugaban wata kungiya ta addini, sai ka rinka ado don saboda karban baki. Hadisi ne cikin Bukhari, manzo Allah ya ga wata Umar dan Khattab ga wani tufafi ana sayarwa mai kyau a bakin masallaci, sai manzo Allah ina ma zaka sayi wannan ka rinka sayarwa saboda karban baki. Sai manzo Allah ya ce masa wannan tufafin wadanda ba su da rabuwa lahira ne saboda an yi shi da alharis. Wani ma'adani wanda yake an harauta maza zai samu. Anan maza Allah baya itirazi kan yin adon, amma yana itirazi ne da yin ado da mai alharir. Ina mata kun fahimta. To wannan dan fata kunya duk wanda yake shugaba, duk wanda yake mutane na girmama shi, za a zo wani wuri na fatar kunya, za ka je gidan su da kai, za ka je wani wantsaurin aure, za ka je wani menene, duk sai kai ne. A duk wannan duk mustahabi ne dan kara raina ka, kara ganka wani. Wallahi ka bi sauran aure idan ne baka yi ado ba sai ga maloka suna ta gaka suna wucewa, amma ko ya kai ado sai ga na cewa buɗa ma ka wuce. Wala ta masa tiban illa idza tahurat, ba za ta sarrafa da yare ba fa wai dan yin ado, illa idza tahurat, sai fa in ta yi tsarki, nubzatan, to wani ɗan ɗigo ko dan wani ban nubza shine alqita'a alyasira, sai ta sanya dan kadan min qusin na turaren da ake kira qus, mata na amfani da shi a da, au azfar, ko turaren da ake kira azfar. Wadan suka ce shi qus din nau'i ne na turaren mutane wanda dama dan wannan amfanin da muka ambata daga kasar India ake kawo wa Larabawa shi a da, kasan kasar India tun da wajen shekarar 1000 da ta wuce ta tare da turaren muka. Zufar kuma suka ce ana kawo shi ne daga garin Zufar, wani gari da ke kusa da Adan a can kasar Yaman, daf da gafar teku, da gafar teku, an gane ko? To duk sun shahara da turaren wuta, suna da itace wanda suke masu ƙarfi da ana amfani da su, wani a ce a kira da tsaki, wani a kira da tufafi, wani kuma mace za ta yi amfani da su lokaci kaza, wani kuma lokaci kaza, duk suna da irin wannan. To kaga su bayan kasancewa suna da tsafta kuma suna da mai ado, kun yi da mutanen mu sai ke ma tsaftan ma ta samu tukuna ba. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, ya yi dugo daga kasa ko ya lamba daga kasa ko annubza, da yake annubza al-qita'a wa shay'ul yasir, dan bangare ko kuma dan kankanin abu. Wal qustu yuqalu fihi al-qastu ko al-qustu, ana ce masa al-qustu, ana ce masa al-qustu, wato qaf da kaf. وهو والأظفار بكيد لفظ الأظفار نوعان معروفان من البخور واتو البخور واتو نوع نيجو دابيو سننو نتلع رموتا وليس من مقصود الطيب باء نتن ين أدو دسوكو كمتلع ريكا دي رخيط فيه للمكتسلة من الحياة أني لنغمي قدوكا مودة وانكا سوى دينك وجنن الأدى تتبع به أثر الدمي واتو tabi inda jini ke fito, inda jini ya gama yankewa ta shafa wannan turare, li izalatir ra'ihatil kariha, dan gusar da wari da ba a so, la litatayyib, ba wai dan ado da abin nan ba. Wal asbu, da aka ce sabu asbin burudul yamani, wato wani tufafi ne alburd, wato na kasar Yaman kenan. Yi usabu ghazluha thumma yusbagu ma'suban thumma yunsaju, wato idan an zo da ake da tufafin, zaren da za a yi sakar tufafin da shi shine sai a kukulle shi, a kukulle shi, a kukulle shi, sai a je a rina shi, sai rinin ya bayyana inda ba kulle ba, bayan an ware shi duk inda ba kulle kuma rinin ba zai bayyana ba, sannan sai a zo a saka shi, sai a yi tufafin da shi. Kun gane? Wa ma'anahu annahu an thiyabil masbugati lizina, abinda da wannan hadisi ke nufi hana tufafin da duk aka rina domin yin ado. Abinda dai ake so mata su fahimta wajen yin takaba, kad mace ta sanya tufafin da na ado kawai. Kuma ado wani abu ne da yake canjawa daga gari zuwa gari, daga al'adar yare zuwa al'adar wani yare. Wani abin da za a ce masa ado a wani wurin, a wani wurin ba ado bane ba, to za ki ɗauki urfin garinku ne. Menene abin da in kin yi a garinku za a ce kin yi ado? To shi shari'a ta hana ki. tufafi ko yakan zama ado, yamma don tsadarsa, yamma don kyawunsa, yamma don launinsa, duk zai zaune na ado. To dukkan abin da saboda tsadarsa ake yin ado da shi, ko saboda launinsa ake ado da shi, ko don saboda a ƙanshin da ke jikinsa ake ado da shi, to duk wannan nau'i na ado an haramta miki lokacin da kike zamantaka ba. Wato za ta yi shiga ne wanda take ba Yehova kwallata, kuma ki tabbatar ba za ki sa kwalli ba tsawon wata huɗu da kwana goma din nan, ki tabbatar ba za ki sa turare ba. Da duk abin da ke shiga cikin ma'anar turare, abin da ke shiga cikin ma'anar turare, kamar mu ce man shafawa wanda yake mai ƙamshi, kamar mu ce sabulun wanka wanda yake mai ƙamshi, duk haramun da yake amfani da su. Amma man shafawa wanda yake na basilin ba mai ƙamshi ba, saboda sanyin hunturu kada jikinsu ya farfashe ko ƙamshi ko faso don kin shafa wannan babu laifi. Ha kuma sabulu wanda yake ba mai ƙamshi ba don gusar da datti, kar a zama an zauna da ƙazanta, wannan babu laifi. Ina ba don fahimta. Amma masu ƙamshi ba za a yi amfani da su ba, sai can inda aka yi togaciya ga mace mai jinin al'ada da jini ya riga ya yanke mata da wanka, wurin da muka yi magana a baya, to ban da nan wurin, to ba za kuma a ce a sa wani abu na ado ba. Ina ba don fahimta wannan. Malam yace wa hadha lafz muslim, wannan lafazin na muslim ne. Wani abu dawo da wannan sa'i min ziyada, a cikin lafazin abu dawo da lafazin nasa'i akwai dadi, wala tahtazib, kada ta ce kuma za ta yi kunshi, kada ta ce za ta sanya lalle. Wani nasa'i a riwayan nasa'i wala tamtashif, kada kuma ta ce za ta rinka taje gashin kanta akai akai. La tastakhdimul mashy al mushtik, kada ta ce kullun za ta rinka taje kanta tana da ya zama adoki. Yau ta taje kanta gobe ta taje kanta ya zama adoki. To sun laraba tun da baki sau suka sai yi ba, saboda yawan gashin su yake maganan magana, mu kuma yanzu me ya abin da ake adole shi kitso, to ba za ta yi kitso din ba. In akwai wani za ta kyale shi yadda yake shi kenan, matukar ba zai cutar ba. In kuma zai cutar da ita, to idan ta kunce kitson kanta sake wani sabo, sai ta kulle gashin kan ko turi biyu ne kawai ta kyale shi a haka, sai bayan an gama ta kaba a yi kitso. Idan kai hakuri ai babi zai zo, ai hadisi ɗin zai tara maka daga komai da komai, ai ba hadisi ɗin zai tara maka komai ba, inda abin da daga hadisin farko sai a tsaya. Amma da ga hadisi na biyu ya kawo abin da na farko bai kawo ba, na uku ya kawo abin da na biyu bai kawo ba, haka kuma ake tafi ya yi. Wa an ummi Salamata radiyallahu anha qalat ja'altu ala aini sabiran ba'da an tuwfiya Abu Salama. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يشد الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشط قال بالسدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. Wani hadisi an karbo daga Ummu Salma, Allah ta kare da gare ta. Ummu Salma ta ce ja'altu ala aini sabiran, na sanya ganyen itacen sabir a idona. Sabir da yawa fadin fataha ba kuma kasara, a sabir wani nau'i ne na ganyen itace mai tsananin ɗaci. Waɗansu daga cikin masu fassarar mu na gida na fassara su da maɗaci, ila suna ganin ya fi kuzari shi ne. Amma dai yadda da suke fassara wannan akamus, wani ganye ne mai tsananin ɗaci, wanda aka ce saboda ɗacinsa ma ya kai ya zama poison, ta yadda idan mutum ya sha ko ya ci zai iya cutar da shi, saboda ɗacinsa ya wuce misali kwarai. To in maɗaci ma haka yake, sai in fassara shi da maɗaci ne. Dunan bakin kogi ya fi maɗaci wannan ɗaci. Man Dawud ya ce duman bakin kogi ke ya fi madaci daci. Katin shi murdin ba ba ita can ba Hausa ba ce ba, Larabci shi ne murda ma, murda ma daci shi ne kike. Wallahi da su dai suna fassara shi da yana da tsananin ɗaci, shi yasa wa Haruna yake cewa wa sabru mislihi murrun muzaqatuhu lakin awaqibuhu a'la min ash-shahd, wa suka ce haƙuri kamar ɗan uwansa yake, sabaru ba hakuri ba kenan wancan ko me asabiru suna dangantaka da hakuri yana da tsafi wancan ma kuma yana da me tsafi yace murrun murakatu dan dan to yana da dan tsafi lakin awaqibuhu ahla min ash-shahdi sai dai kai san al'amarin shi hakuri idan an yi shi ya fi zuma zaki amma wajen yin safa ya fi madaci tsafi ko dinki da madaci wajen tsafi asabaru مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من الشهد وانا كل حال من دفع ينشن ويكي نفي دور منكو تكي تها جعيت على عيني صبرا ناسا يصبر واتو قن ينصبر اجيفا ايدونا واتو صرع تاسيني انا اجيفا ايدو بعد ايدو ايدو لنبدا ايدنيا تتكين ايدو هنا كشي ايدو ما جبادا اما ايدا انسان يشع اجيفا ايدو ينا قالا وا wato idan mutum kyau ko ya kasance bakin gashin ya kara baki ko kuma wato dai ya kara dai mutum kyau ga yayin manzo Allah zai faɗa tace na sanya sabir a gefen ido na bada an tofiya ummu Abu Salama bayan Abu Salama ya rasu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa me innahu yashibbul wajha ai shi wannan sabir din yana kawata fuska Allah ne ko gashi ne ya lamba da kasa ya shibbul waja ayu lawinuhu wa yuhassinuhu wato yana kyautata yana kawata yana sa fuska ta zanto ta yi kyau wa asluhu shabbun nar ko shabban nar au kadaha asalinsa ya shibbu daga shabban akan ce shabban nar ai au kadaha idan mutum ya kunna wuta kenan to wato shi wannan sabir kenan yana kawata fuska fala taji alihi illa billayl karki sanya shi sai da daddare وَذِئِهِ بِالنَّهَارِ وَتُدْرَانَ تُقُوْجِي تُقُوْجِي وَنْكِسِي وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطَّيِّبِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطَّيِّبِ كَرْكِتِي ذَاكِ سَنْيَ تَذَارِي أَجِكِنْكِ وَلَا بِالْحِنَّا كَرْكِتِي ذَاكِ سَنْيَ لَلِّي فَإِنَّهُ الْفُضَاءُ دَنْيِنْ لَلِّي تَنَّ يَذَمَا كَمَرْكِنْ يُكُنْشِي كَنَا أَبِي إِنْ دَجِكَ سَا لَلِّي كَمَرْكِنْ يُكُنْشِي كَنَا قُلْتُ سَيْنَتِي بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ دَمَيْزَنْ يِمْتِشَاطِي سَيْتِي بِالسِّدْرِ ce idan kina son ki sa wani abu a jikin ki zaki gusar da ado ai zaki gusar da ti bi sidri rufa ina hadisi an karbo daga Jabir bin Abdullah Allah ya kare da gare shi yace kulli kad khalati an saki wato khalata khala ita ce yar uwar mahaifiya kamar ya ko kanwa fa aradat an tajudda naqlaha sai ta so ta fita ta tsunko da binin ta dan ya riga ya nuna in ta ce ba za ta fita ba sai ta gama idda zai lalace amma a yanzu in ta ba za ta iya tsunko shi fa zajara rajulun an takhruj sai wani mutum ya ce da ita ba za ki fita ba fa hadatu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen manzon Allah fa qala sai ya ce bala juddi nakhlaki yace dan me je ki tsunko da binin ki fa yanki hasa an tasaddaqi ai mai wa yankin sun ko zaki zo ki saraka da jin ya kai zakka ki fitar da saraka ko zaki fitar da zakka ki ko ko ma saraka ta nasila au ta fa'ali ma'rufan ko ki aikata wani aiki na alkhairi ki zai ka sunku kayan ki rawahu muslim wannan imam muslim ne rawaito shi wato kenan mace ko tana yadda in larura ta ta kama ta fito zata ne to me ta gaba wa haka ne ya kawo wannan hadisin a nan gurin tare da cewa ita wannan mace idda ta take ba ta kaba ba amma sai kawo shi a wannan babi don waɗansu na iya saba hujja da shi cewa a shekenan ko da mace tana cikin kwanakin ta kaba wani abu na larura ya kama da za ta fita ko ba za ta fita ba kamar misali ba ta da lafiya za a ji asibiti a ba ta magani za ta fita a'a mai zuwa yi wa mata jefa ne bai zo ba ba shi ba ta ci abinci ba ba za ta fita ne makwabtar ta nemo abinci ba ko ta yi ta so abinci ko ta yi ta so kayan miya kamar kada ta zo gidan ta dama abinci da za ta wannan idan da ruwa ta kama ba mai mata kamar da wata mutum ruwa ta kama aka fita fita ita ma wannan illa ruwa ta kama wato ainihin bala za ta iya fita babu laifi a kanta da ma abdurrahman ta biyar mahazuwa shi ne kawai abin da yawanci aka sa tambaya ta musamman azumin bana tun daga azumi zuwa yanzu shine wata matar za ta zanto ma'aikaciya ce da sai miji ya mutu to zaman ta haka ba zai hana ta zuwa aiki ko kuma ya za'a yi. Wata kuma za ta zanto ƴar makaranta ce, kuma suna karin karatu a jami'a, dama suna da auren suna da tana karatu a university, sai mijinta ya mutu. Makaranta kuma an ci gaba da lacca, ba za a dakatar da lacca ba don mijin wancan ya mutu. Ina ma hajjar ba za a zo a yi, to ya za ta yi? Za ta ci gaba da zuwa kullum kullum? Wato idan muka ɗauki ƙa'idar ad-darurat tubihul mahzurat, ita kadai ba za ta wadatar ba, sai mun haɗa da ad-darurat tuqaddaru bi qadriha. Malamai da suka ce ad-darurat tubihul mahzurat, ita larura tana iya halatta abin da yake da can haramun ne an hana maka shi, amma saboda larura yanzu an baka izini ka yi, kamar cin moshi, kuma ya kurra zarbajin wala adin fala yusma alayhi. To nan da kuma suke cewa ad-darurat tuqaddaru bi qadriha, ita larura din nan za a kaddara daidai fadinta, kar a buɗe ta da yawa, kuma abinda bai zama larura bai zama mai larura. Za mu iya da a ce misali kawai jaraba za ta yi ta zauna ta dawo, wannan yana da sauki kwarai da gaske, kuma da a ce ta ci gaba da yin karatu kenan. Za a iya da idan ba wanda zai bata abinci har sai ta je ta fita ta nemo abincin, saboda ita a gari ba 'yar dangi ba ce, babu 'yan uwanta, babu wani nata, don ta je ta nemo abinci ta dawo gida ta zauna. Amma matukar akwai wanda zai ce da ita ba maganar cewa sai ta je aiki, kuma yana ganin yanzu da ake kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a cikin jihohinmu, ya kamata ma wannan a sa shi a cikin policy na aikin gwamnatocinmu, cewa lalle-lalle mace mai takaba mace wanda mijinta ya mutu ko da ma'aikaciya ce, lalle a ba ta izinin har sai ta yi akai ta kammala takaba arba'ata ashhurin wa ashra, a rubuta wannan a cikin tsarin gudanarwa na aikin gwamnati, kamar yadda za a soke wato maganar baki da ruwa a ce in an ba ma'aikaci loan ya sai keke ko mota ko gida zai rika biya da ruwa, za a soke wannan. Duk wani na daga cikin abin da yake na shari'ar musulunci din wanda za a ga tasirinta a sarari, ko ba haka ba? Don wanda yin shari'a din wato ta kawo juyin juyi hali a cikin rayuwar jama'a, duk waɗansu ka'idoji na rayuwa da aka gina su, imma dai bisa ga rashin tausayi, imma dai bisa ga rashin adalci, imma kaza, duk a ture shi sai a mai gurbin su da waɗanda suke da tausayi da adalci da sanin ya kamata Qur'ani da hadisi, cike ne shine shari'a musulunci. Wallahi ne dai abinda nake ganin da za ta zauna sai ta gama shi ne ya fi makasudin ta kaba. Za ta yi, ba zama wani bilmaru ba ne, za ta yi. An gane ko? Wani hadisi rawahu Muslim, wa an Furai'ata binti Malik anna zawjaha kharaja fi talabi a'budillahu faqataluhu. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فأتددت فيه 14 وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهلي وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وغيرهم. وانا حديثي عن كربو دقى فريعة بنت مالك الله سكاد دا قريتا أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوا. مجم تينا دور أنصبائي سنسكاد كيسك قدو سيبساون سدن يجي داود sai suka yi taron dangi a kansu suka kashe shi. Qalat ta ce fasa'altu rasulullah an arji'a ila ahli, sai na zo wajen manzon Allah na nemi izinin ya bani dama in tafi gidanmu in je in yi ta kaba. Fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu, mijina bai bar min gida wanda yake mallakar sa bane, dama a rabu miki, kila na aro ne ko na haya ne. Wala nafaqa, sannan ba wani abinci a gidan, in na zauna wa zan yi ta kaba a wajen. Fa qala sai manzon Allah ya ce na'am, je ki gidanku. Falan ma kuntu fil hujra, yayin da naje gidan mu dai ina zauna a daki na ko kewaye na, na dani sai manzo Allah ya kira ni, in ma yazo da kansa ko turo dan ake. Fa qala yati umku fi baitiki, ko ma san inda kike zauna a gidan mijinki din, ko na haya din ne ma, je ki zauna a san hatta ya bulugal kitabu ajala, har sai wato lokaci ya kai ajalin sa. Alkitab ana nan nufin alwaqt almuhaddad, shi ne 24 din. Qalat ta ce fatadattu fihi 24, sai na koma na ji na zauna ne wata uku da kwana 10. Qalat ta ce fa qada bihi ba'da zalika Uthman, daga baya Uthman da Affan ma ya zartar da haka cikin lamarin gwamnatinsa. Akhrajahu Ahmad wal Arba'a, malama hadisi hudu da Imam Ahmad sun rawaito hadisin, wa sahahahu at-Tirmidhi wadh-Dhuhli, Imam at-Tirmidhi da Imam ad-Dhuhli sun inganta shi. Ibn Hibban, aka Ibn Hibban wal Hakim da haiki mazirun da waninsu, amma dai bincike wani hadisi ne za'ihi, an gane ko dan a cikin marwayatan hadisin akwai wata mace mai suna Zainab bintu Ka'ab, wata majhulatul hal ce kuma ba a karban hadisin ta. Albani ya aiki a kansa, amma irwayar balilisi da kansa yana cikin wanda suka zai fanta shi, kaga anan gudun tunda ba aikin Albani bane da kansa da hakikin Hamid al-Fiqi ne, wannan ya zambanta masa ba za a iya amince da shi da gaggawa. Eh, nan zuwa na so in bude sashen da yake mawuyan mana. Albani din yace kaza, kawai a garwaye yake gaskiya, hukuncin da Albani ya san gurin ya ba'ifanta shi, ya kuma kawo hujjar zamansa ba'ifi a can gurin shi ya fada don littafinsa dai, a nan kuma cewa haka ya fada, amma a can rubutunsa dai da kansa gaskiya duk ya fi cin bincike na hadisin ba'ifi. An gane ku? وعن فاطمة بنت كيف قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. عندك إيه؟ فاطمة بنت كيف تتي ناتي يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا مديراية سكين سكي أكو وأخاف أن يقتحم علي. إن بن أولان kar a kawo mun farmaki idan na zauna zan yi idda a inda nake. Fa amaraha, sai annabi ya umarce ta, fatahawwalat, sai ta tashi daga nan ta canza wuri, shi ne fatahawwalat. An gane ku? Wa an Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala la tulbisu alaina sunnata nabiyyina, a wata riwaya cewa la tuftidu a matsayin la tulbisu, la tulbisu alaina sunnata nabiyina iddatu ummil waladi idza tuwfiya anha sayyiduha arba'atu ashhurin wa ashr, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Maja wa sahahahu al-Hakim wa 'allahu ad-Darqutni bil inqita'. Wannan hadisi an karbo daga Amr ibn al-As, Allah shi kare da gare, yace ما manzo Allah sai amrugu min asin da kansa yace la tulbisu alaina sunnat nabiyina kar ku rikita mana sunnar annabin mu dan yi hukan sama gangano da zaku kawo da dan zuntuka da Musa baji ba iddatu ummul walad idda tabaiwa da ake kira ummul walad iddar wannan baiwa idza tuwfiya anha sayyiduha idan ubangidanta ya mutu arba'atu ashhurin wa ashr wato wata hudu ne kwana 10 ummul walad baiwa da mutum yayi sadaka da ita kuma ya kasance yana saduwa da ita da zaran ta samu juna biyu ta zama ummul walad an gane ko ba shi ba sai yadda ita ko kyauta da ita tana nan da ta haihu ta samu yanci idan ta yi gina ne ummul walad da zaran ta riga ta haihu ta samu yanci saboda ne idan ta haihu dan da ta haifa menene bawa ne tunda babanta a dan din zai baka abin nan ne a dani tunda babansa dani an gane ku to dan ne ta fara ta cigaba zama cikin bauta bayan ta haifi da kenan fata da har da ma to da haka bane sai da ita wuke da ba ko ne ba da kyauta ta ba idan sai ummul walad to ana cikin wannan hali sai kasance ya mutu to ya za a yi kenan shine ce iddar ta wata hudu da kwana 10 to kaga anan wurin shi ya bambanta cewa ka'idar da muka gina ta farko tunda yanzu ummul walad ba tana da ba tana da ciki ba da me ya kamata idan ta haihu sai ne cikin ta riga ta ta gama ta kabaki amma shi sai ce wata hudu da kwana 10 amma wannan magana ce ta abin nan shi amrudun al'ad ba wai ya rafa abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zaran ta riga ta wata samu yanci shikenan magana ta kare rawahu Ahmad wa Abu Dawud da Ibn Majah wa sahahu Hakim wa allahu Ad-Darqutni bil intita yiti Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah duk sun rawaito wannan hadisi Imam al-Hakim kuma ya inganta shi amma al-Imam Ad-Darqutni ya illanta shi yace hadisi ne munqati an gane ku a da yawa daga cikin malamai sun harhada hanyoyin hadisin suka ce aqallu ma yuqalu fihi hadisun hasan hadisi ne hasan to amma ba mawqufi dai magana ce ta Amr ibn al-As ba wai ya zama hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abin da ya faɗa ijtihadinsa ne yana ganin wannan shi ne ya fi dacewa da sunna ina fata an fahimta na ganin sai mu dakata nan gurin abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana salamu alaikum
to malam idan mata ta haihu amma ba ta san cewa mijinta ya mutu ba
kamar ya ta haihu ba ta san cewa mijinta ya mutu ba mu gane tambayar sosai ba idan akwai mai tambayar sai ya fito da ita fili ni dai ban fahimta ko me yake nufi ba
to malam idan mata ta haihu amma ba ta san cewa mijinta ya mutu ba tun kafin ta haihu
ya kenan ma'ana mijinta ya mutu a wani wuri ba a ba ta labarin mutuwarsa ba ita kuma sai ta yi ku kikinan ta riga ta fitar da ta gaba ba dai ya tabbata ba haihuwarta bayan mutuwarsa
malami na hukuncin neman aure cikin idda kuma ya aure ta bayan idda da kwana uku ina neman sanin matsayin ma'auratan guda biyu
ma'ana ya fara neman aure cikin idda amma ba daura aure ba sai bayan ta kammala idda aure ya yi amma maganar da ya rinka yi mata lokacin tana cikin idda kuma ya saba wa Allah yana da zunubi a kai sai istighfari ya nemi tuba Allah shi ya fi masa ina ba dan fahimta ba daura aure ba sai yake sai bayan idda ba wanda zai ci aure zai ba nan gurin amma maganar da ya rinka yi mata tana cikin kwanaki idda ya zo yana khituba ta zawaci da ta zawaci to wannan haramun ne kuma yana zunubi a wurin Allah ta'ala
assalamu alaikum malam matsayina na ma'aikacin banki sai banki ta bani bashi da ruwa na sai gida da mota kuma na biya da ruwan kamar yadda suka umurce ni ina matsayin wannan gida da motar
gida da motar su ba za a ce haramun bane ba amma ina matsayin ruwa da ka bayar da kuma su banki da suka karɓi ruwa to shine mun karanta nan cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita riba da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida akai do Allah an ce su anan gurin cikin bulugul maram din mun karanta wannan hadisin ababur riba ko mun bude su ma kuji ina jin a cikin nan gurin da mun karanta shi lokacin da muke kitabul buyu saboda haka yana da haddadi kwarai da gaske mu'amalar riba tana da muni cikin addinin musulunci muni mai yawan gaske da haka yanzu da ake batun shari'ar musulunci yana daga cikin abin da ya kamata a fara yaƙa shi ne mu'amala da riba a cikin harkar kasuwanci da kuma harkar kamfanoni da harka ta gwamnati kuma a samu mawadatanmu su buɗe wato ainihin bankuna na addinin musulunci kaga hadisin nan hadisin Jabir dan Abdullahi la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidahi wa qala hum sawa'un hadisi na 850 kenan yace manzo Allah ya la'anci akila riba mai cin riba wato shi banki da ya karbi ribadin ko dukkan wani mutum da ya bada bashi da riba kenan wa mukilahu da wanda ya bashi kenan shi wanda ya karɓi bashi din dan ya bayar da riba wa katibahu da wanda ya rubuta wa shahidaihi da shaidu guda biyu duka aka ce Allah ya ji su haka yana da muni kwarai da gaske an fahimta ko shi yasa in da muna da uzuri dangane da mu'amala da riba yanzu kan babu da uzuri kawai mutanen mu ne suka ke da gangan bankuna na wani a nan kasar wanda yake masu su musulmi ne bankuna nawa ne wanda kashi 80 zuwa 90 na shares din su kuma duk mallakar musulmi ne dan ni ba za su canza policy na bankin ba ki zanto banki na musulunci dokar da ta bada izinin a kafa Islamic Bank tun lokacin General Babangida har yanzu nan ba a shafe ta ba kawai illa iyaka musulmi sun ki ne kawai kwarai da gaske to kuma a nan gurin kaga wani abin takaici Habib Bank sun yi kokari sun bude wani bangare wanda ba zai riga ta'amuli da riba ba to amma musulmi nawa ne suke kai ajiya a wannan sashi shi ne abin takaicin ya kamata wato mu mayar da musuluncin mu aikace sosai da sosai mu gaskata mu'amala da ke tsakaninmu da ubangijinmu shi ba musuluncin nan kudurin zuci da furucin baka da aiki ababe guda kudin nan su ne musulunci duk yadda ka kudurce abu a zuci baka faɗa shi da baka baka aiwatar aikace ba ya zama shi dole idan mutum ya yi magana ana san ayyukansa na da gobe su gaskata maganarsa ai ya kamata a ce yanzu tuni mutane an yi sinsurundo ko kungiyoyi ko makarantu ko ɗaiɗai ko ƴan kasuwa ko menene duk wanda zai gudu akawunti zai gudu a wannan ɓangaren Allah kalle karfafa wannan ɓangaren ana nan wata rana sai ga duk banga ya koma Islamic Bank ba wata magana ɗari bisa ɗari ya koma wani musulunci to dole mu zamu yi wannan tasiri to amma su mutanen mu abinda suke gani suna so dai har yanzu su ci gaba da mu'amala da riba saboda idan kana da kudinka ko da baka kasuwanci ka je ka ajiye ka bude deposit account ɗinka za a rinka baka yan riba ko da baka da wani abu na dan baka wani percentage kana cin banza to wannan kuma abin da ke faruwa shine kudin ba ta yin albarka ka samu duk wanda suka samu kudi a kasar nan ta hanyar banki yau ina suke an yi kudin an tara miliyoyin an hau dukkan motoci da ake son a shiga na yayi din duk kuma sai rabi sai ga Allah ya zare albarkan abun banki zai karbi ba kuma nan suka yance banki ya kare saboda babu albarka ce banki nawa kasa ne wanda ya kare a nan kasar banki nawa ne yanzu kuma yake kan hanyar karewa banki ta ala yadda take ya tanahu yamhaqu Allahu ar-riba wa yudhi sadaqat والله لا يحب كل كفار أثيم tsarin tattalin arzikin kasa na musulunci shine tsari wanda ya dace da rayuwar bil'adama, dan shi ke cike da adalci da kuma tausayin bil'adama. Amma tsari na banki babu adalci sannan babu tausayin bil'adama, ko alawa ba rahama da jin kai. Kaga wannan shine abin da yake a gaskiya, yan har muna so mu zama da gaske, mu fara daga kawunan mu. Gobe daga nan kowa tashi, duk wanda ya biya tsamu yake da wata yar 2,000-3,000 ya zai fara budewa akawun, da ya zai tambaya daga 1,000 suke fara budewa ba wanda Habib Banga nan ne daga 5,000 ko? To inda daga 5,000 ne daga nan wurin yanzu zai ba za a ga sayan masu 5,500 ba ma'anin mu. Mutane suna nan da yawa. Sai a fara budewa. Inda daga 5,000 ne kan ake budewa, ya kamata mu je don abin nan. Kowa je ya bude, gobe da wanda ke da wani hali ya je ya karɓo kuma ya zo cike ya bude don mu karfafa wannan, shi ne zai nuna da gaske muke musulunci da muke magana tsakani da Allah. Allah shi taimaka mana. To ɗaya tambayar an ce ba ta da alaƙar darasi, akwai mai sudan mu cike kafin ɗin, akwai mai sauran tambaya wanda yake da alaƙar darasi. Walaikun salam. Me zai hana? Idan mai bai yadda ba, ya yi sai ce bai yadda ba, ba shi ya sake ta ba da safe, da yamma sai ta yi, sai wani bazauri ya zo bayan magariba. Ya ce kuma shi da zafi-zafi yake so a gama komai yanzu, ya halitta daura wuri. Ba wani abin da zai hana wannan cikin musulunci. Har ma waɗansu fakawa suna cewa wayya aka yi mace suna kawo wani lagos abin da ake kamar zaurance haka ko kuma irin kafici-kafici, cewa mace ce aka sake ta kuma har ta yi aure kuma har ta samu juna biyu duk a cikin abin da bai kai bai wuce yini ɗaya ba, ya za a iya faru? Shi ne ake cewa ita ce matar da aka saki tana da juna biyu, an sake ta kamar karfe 8 na safe misali, azhar na yi ba sai ta haihu ba, la'asar na yi sai ga bazawari, kafin magariba an daura aure ya ta sa'a kuma ana kammala magariba kuma jini ya dauke. A sai ne ta hukuncinsa ba, idan Allah ya kawo ta samu juna biyu a ranar mai zai hana ta samu? Abin da zai hana ta samu Allah ya kaddara. Gaskiya ni ba zan iya ba da fatawar wani rubuta wani jarabawa ba, domin muka haka mu kimanta ilimi yadda ya dace ba. Don abinda zai faru shi ne dai ko dai ya zanto an rage mata matsayi ko kuma kai ta inda ba ta kai ba, duk wanda ya rubuta wani jarabawa abinda zai faru kenan, ko ka rage ya mutuwa matsayi wanda in shi ne zai wuce wannan makin da ya kamata kai ka samu masa, ko kuma ka kai shi inda shi bai cancanta ba, karshe kuma ya samu takardar shaida da zai je a bashi aiki da nufin ya cancanta da hali bai cancanta ba. To ka gane ita ce matsala. Wa alaikum salam. Ana Habib Bank? Wanne ya tambaya suka ce ba su fara ba? Ya kuma Thank you. kuma abinda wani ya tambaya ne to ku ya gure ni kai don ku wani ya tambaya ne cewa maganar cewa a je Habib Bank a bude account na Islamic Bank da aka fara aka ce ya wani ya je an ce ba a fara ba to shine Allah ya daga nan akwai anan cikin masu halar zubirsi akwai ma'aikaci a can Habib Bank shine yake cewa gaskiya suna dabda za su fara abinda yake faruwa shine tunda wani abu ne da za a bude ko wani bangare na musamman akwai bukatar a dauki ma'aikata na musamman ga wannan bangaren kuma kai su Kaduna a ba su horo na musamman bayan an ba su horo da training kuma a tura su waɗansu wurare su fara practicing din abin da suka karanta kamar a inda aka riga aka bude aka fara kamar Abuja Zamfara da Kano idan suka zo na waɗancan branches din suka dan kware to kuma sai a kawo su nan sannan a bude a cigaba yake to amma ana dab da za a fara din a nan gurin ina fatan abin da ya fada kenan ko to ko abin da zamu roka a madadin mutane tunda Allah ya sa muna tare da shi a nan gurin a duk lokacin da aka fara din a Bauchi in ya dace da daidai lokacin muna nan ana karatu sai a fada sai a sanar sai mu ba da sanarwa dan saboda abu da kun suma kila zasu sanar a radio da talabijin cewa sun fara wannan ya tabbatar hakan zai taimaka Allah ya taimaka na'am ciyar da wannan yaron ya zama wajibi a kansa ko da bayan ta haihu domin ubangiji ta halatta wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf al maulud lahu shine al ab wato uba kenan ya zama wajibi a kansa rizquhunna ciyar da matan da suka haihu din wa kiswatuhunna da musu tufafi bil ma'ruf ta hanyar sadaki a shari'ance da haka tana tana rike da yaransa a lokacin ma ai tana shayar da shi mama kuma dole sai ta ci abinci ne sannan za a samu wadataccen nono a jikinta gwargwadon abinda za ta ci mai gina jiki gwargwadon yadda za a samu wadataccen nono da zai gamsar da bukatun jikin shi jaririn to wannan duk uba ya zama wajibi a kansa yin wannan sai a kai shi kotun musulunci da tursasa shi amfanin shari'a musulunci din kenan in za a yi ta kaga ba irin wannan wasan duk zaluncin da ake yi a cikin rayuwa ta aure sai ya sai a tursa ta mutum dan doka ta fi karfin dan ba wanda zai ce ya fi karfin doka inda za a yi musulunci to shine amfanin da za a samu karkashin dokoki na Allah idan ana aiwatar da su a aikace wa alaikum salam ya zama ciyar da shi ya idan ya ba ta ladan shayarwa da kuma mai dan Allah ya rizqu hunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kaga ana akwai ciyarwa da tufafi gaba amma ana nufin yanzu misali yaro ya riga ya zama ita bayan ta riga ta haihu din tana son za ta yi aure kaga nan gurin yaro kuma wanda zai shayar da shi da banke dan ba ita ba idan ta ce ita ba za ta shayar ba sai dai a nemi mai shayarwa sai a nemi mai shayarwa a biya idan kuma za ta shayar fi sabilillahi ba sai ta karɓi komai ba tunda yanzu tana gidan wani ne shikenan kuma ya riga ya sare kina akan wancan ne na ba zawari ya zo ya ce zai aure ta ce a'a in dai kana son aure na ka bari sai yaro na yayi kwari in da yayi shi sannan a daura aure amma ni ba zan daura aure yanzu ina shayarwa ba ba ta saba Allah ba ta saba manzon Allah ba ba abin da sai na laifi yanzu ya rige na kai ba zawarin zaka iya hakuri kuma zaka iya hakuri ba, amma zaka iya hakuri ba sai ka dan matsa gaba. Na'am. Na hana samun juna biyu. Duk jinkiri da al'ada za ta yi na zuwan ya mace matukar ba wai ta daina zuwa bane gaba daya, a'a ta yanzu ne al'adan take jinkiri, ta yi jinkirin zuwa saboda tana amfani da allura na family planning, ko kuma a'a tana dama a ɗabi'arta ita in tana shayarwa ba ta al'ada har sai bayan ta riga ta yayi. To dole dai in aka saki mace a kowane hali ne matukar dai ba wai al'adar ta daina zuwa bane, to ta jini za ta yi iddarta. Dole sai ta jira har ya zo ta yi jini uku din, ko da a kowace shekara sau ɗaya za ta rinka yi, a shekara uku dole sai ta yi jini uku, don ba ta zanto ya isa ko Aisha ba. Aisha ita ce wadda yake wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum, wannan ta riga ta daina al'ada, to ita ba ta kai wannan matsayin ba tunda ba daina ta yi ba, amma yana jinkirin zuwa ne saboda wani dalili, to dole za a jira har sai ya zo. Ka'idar kenan. Ai shi ne wata kabbe yana zuwa za ta jira har sai ya zo. Alaikum salam. Zuwa bane ba, kowace hukuncinta daban. Ita wannan aya tana magana ne ga masu juna biyu, sawa'un sakinta ne aka yi haihuwata dai shi ne fita daga iddarta, mijinta ne ya mutu ta kafasta dai shi ne fita daga iddarta. Wannan kuma tana magana ga waɗanda aka yi musu mutuwa kadai ba su da juna biyu, mutuwa kawai aka yi ba juna biyu. Wannan kuma ana magana akan mai juna biyu, sawa'un sakinta aka yi a mijinta mutuwa yi, duk dai tana cikin wannan aya. Matakar tana da juna biyu nan ake kallo, wacan kuma ba ta da juna biyu. Ina fara gafahinta kawai yanayin matar aka kalla ba yanayin mai sakin ko kuma cewa wacan ayat ce ta fara zuwa ko wannan ce ta fara zuwa ba. To sai mu dakata haka sai yammacin gobe idan Allah ya kai mu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.